Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 6025 da kuma 19. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar Bio Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a binnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa
in har sun san wanda za a yi sulhu da su, bismillah, muna jira muna sa rai su samu mu zauna a yi sulhu mu samu zaman lafiya.
Amma san ra'ayina a gaskiya sulhu da su babu ne mai kyau ba. Dalili
wasu mazauna birnin Maiduguri kenan suke bayyana ra'ayinsu kan sha'awar da gwamnatin Najeriya ta nuna na yin abubuwa ga mayakan Boko Haram domin a kawo ƙarshen rikicin. Kuma yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ku ya kuke kallon wannan lamari? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar. Muna tafe da labarin wasanni daga jamhuriyar Nijar. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin, ina kuma tare ne da Maryam Dauda wacce za ta karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Prime Minister ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Talata cewa zai soke wata yarjejeniya tsakanin ƙasarsa da ofishin da ke kula da ƴan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yarjejeniyar maida dubban ƴan gudun hijira daga nahiyar Afirka zuwa wasu ƙasashen yammacin duniya. Jiya Litinin ne Netanyahu ya fara sanar da ƙulla yarjejeniyar, amma bayan ƴan sawo'i kaɗan ya kuma ce ya dakatar da ita. Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Talata cewa bayan ya ji ƙorafe-ƙorafen jama'a tare da sake duba yanayin abubuwa, shi ya sa ya soke yarjejeniyar. Kamata ya yi shirin ya kai ‘yan gudun hijira 16,250 ƙasashen yammacin duniya kamar Canada da Italiya da Jamus, a cewar Prime Minister da farko. Amma daga baya Jamus ta ce ba ta da wata masaniya a kan shirin kai ‘yan gudun hijira Afirka ƙasarta. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Talata cewa yana shirin tura sojojin Amurka su je su tabbatar da tsaro a kan iyakar ƙasar da Mexico don su daƙile kwararar baƙin haure zuwa cikin Amurka. Da yake magana a lokacin wata liyafar cin abincin rana a fadar White House da shugabannin ƙasashen yankin Baltic, Trump ya ce bayan tattaunawa da sakataren tsaron Amurka John Mattis, Amurka za ta ɗauki matakan soja har sai an gina ganuwa, an kuma samu cikakken tsaro. Ya kuma ce za mu danga kare iyakar ƙasarmu da sojoji. Wannan shi ne babban matakin da za mu ɗauka. Nan take dai ba a san yawan dakaran Amurka da Trump ke shirin kaiwa ba, da lokacin da za a kai su ko kuma inda za a kai su. Cikin ‘yan kwanakin nan Trump ya rubuta kalaman ƙin jinin baƙi a shafinsa na Twitter, inda ya nuna damuwarsa akan wani ayarin ‘yan gudun hijira su 1,100 daga yankin Amurka ta tsakiya da suka shigo ta arewacin Mexico ta wajajen Amurka, inda wasu daga cikinsu suka sha alwashin cewa za su tsallaka iyaka zuwa Amurka su kuma nemi mafaka a ƙasar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da rikicin cinikayya tsakanin Amurka da China ke ƙara zafi, ƙasashen biyu na maganganu masu zafi, amma kuma lokaci guda suna ba da tabbacin cewa komai zai daidaita. Duk da tabbacin da ake samu daga ƙasashen biyu, masu fashin baƙi daga China da Amurka sun rarraba akan munin yanayin. A yanzu kasuwanni na mai da martani, manoma na mai da martani, ƙungiyoyin cinikayya na mai da martani, kuma yawancinmu na ganin cewa ƙarshenta da ƙyar wannan taƙaddama ta haifar da ɗa mai ido, a cewar Dave Swanson, wani masanin harkokin tattalin arziki a jami'ar Iowa da ke Amurka. Ya ci gaba da cewa abin da muke gani yanzu tabbas rikici ne, an ja daga. Abin da bamu sani ba shi ne har zuwa wani mataki ɓangarorin biyu za su kai. Ana sa ran shugaba Trump zai sanar da sabon tsarinsa na haraji da zammar horar da China a kan irin manufofinta na musaya da kuma satar fasahun Amurka da take yi. duk da cewa bangarorin biyu sun jaddada cewa ana ci gaba da yin shawarwari. Babu wani abu a zahiri da ke nuna suna kokarin neman mafita daga cecekucen nasu. Sakatariyar yada labaran fadar shugaban Amerika Sarah Huckabee Sanders ta ce shugaba Donald Trump ya bada shawarar amfani da fadarsa ta White House a matsayin wurin da za a yi ganawa tsakaninsa da shugaban Russia Vladimir Putin. Wannan shawarar ta zo ne ranar 20 ga watan Maris a lokacin wata wayar tarho tsakanin shugabannin biyu. Bayan wayar, Trump ya ce yana fatan ganawa da Putin nan ba da dadewa ba. Amma bangarorin biyu sun ce babu wani shiri da aka fara don ganawar ya zuwa yanzu. Ms. Sanders dai bata bada wani ƙarin bayani akan shirin ganawar ba. Shi ma hadimin fadar shugaban Russia ta Kremlin, Yuri Ushakov, ya tabbatar da cewa Trump ne ya fara kawo shawarar ganawar da Putin a fadar White House.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan da gwamnatin Najeriya ta nuna sha'awar ta yin afuwa ga mayakan Boko Haram domin kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe sama da shekaru 8 ana yi. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya ji ta bakin wasu mazauna Maiduguri babban birnin jihar ta Borno jadda rikicin na Boko Haram ya fi shafa.
Sunana Bulama Shuaibu Durtu ruwan zafi. Duk abin da mu a zaman mu na ƴan Maiduguri muke bukata zaman lafiya ne. Mu ko ne yin hanyar za dauka har za samu zaman lafiya ne muna bukata. To an kace sulhu za yi. Muna neman mana sarin a fara sulhu tunda sun san wayanda za neme su a zauna a yi sulhu da su. In har sun san wayanda za yi sulhu da su bismillah muna jira muna sa rai samu mu zauna a yi sulhu mu samu zaman lafiya. Ba wayanda yanzu suke baya kamar ƴan Maiduguri. Ko ina mun tafi muna baya. Ko ina mun tafi suna nuna mu a yafa. To mu fi sabillahi game da wannan abubuwan da yake faruwa. Ko a ta ina ne mu wannan abun gaskiya na damu.
To ni ne M Kau ina mashamari. Ya kamata in za a samu ayi sulhu a zona da su da shugabannin su ya kamata ayi sulhu din saboda wannan abun sama da shekara 9 muna fama kasuwanci mu ya rugurguje noman mu ya rugurguje gaba daya jama'a mu da suke lakal gamu har yanzu ba su samu wasu rare sun koma wasu rare ba su koma ba. In za a samu ya kamata ayi sulhu duk hanyar da ya kamata a bi ayi sulhu mu samu noma mu samu zaman lafiya din yafi.
To sunana baba mai audu a Hausari zango nake. A gaskiya bisa ra'ayina ƴan Boko Haram muna tare da su akai wannan rigima amma san ra'ayina a gaskiya sulhu da su babu ne mai kyau ba dalili a yanzu an ci karfin su demo idan kace za ka yi sulhu da su kansa zai kumbura a yadda na fahimci wannan tafiyan fadan nan because su daga zaran ka ce kun yi sulhu da su kai relax ka zauna su za zo su cuce ka.
Assalamu alaikum sunana Girma Jibrin Musa Majakura daga Gungiwan Wot nake. A hakikanin gaskiya Boko Haram ba mutanen da za a yi sulhu da su bane. Kar ka manta fa rai suka dinga kashewa ko ni ma akwai dan uwana ko waya riga sani ya Mama Jibrin Musa Lewa an kashe shi a wajen tonan mannan na wajen Magumeri. To saboda haka gaskiya ne a fahimta na Boko Haram ba mutanen da za a zo a yi sulhu da su bane. To ta yanzu an riga an fi karfin dimo idan aka bar su aka yi relax wannan da'awansu da suke ne suna cewa suna kan hanyar tafarkin Allah ba za su daina ba za su ƙara yaduwa za su ƙara yin yawa su ƙara cutar da al'umma gaskiya kara musu da sauki.
Sunana Muhammad Abdullahi a gaskiya ka san ra'ayi riga ce kowa wanda ta masa sai ya sata amma ni ana wa gani duk lokacin da aka ce sulhu to sulhu alkhairi ne dan ubangiji yake cewa wasulhu khair amma abin da zamu la'akari anan shine kamar haka shin idan har aka kawo maganar sulhu a wannan lokacin to wannan ke nuna mana cewa gwamnati ta gaza sojoji ba za su iya ba kenan to idan ko haka ne to sulhun yafi alkhairi in kuma sulhun taya za a yi sulhu domin mu mun fahimci cewa Boko Haram ma sun zo kungiyoyi biyu ko uku to da wani kungiya za a yi sulhu da daya kenan idan aka yi sulhu da wannan kungiyen to daya in ba ci da sulhu ba fa idan ko sulhun duka biyu sun yadda za a yi to da gaske ne duka biyu sun yadda wani hujja ne da zamu dogara akai cewa dukkan ungiyoyin biyu sun yadda wa masulhun idan ko daya ta yadda daya ba ta yadda ba to gidan jiye ne.
Wasu mazauna birnin Maiduguri kenan suke bayyana ra'ayinsu kan sha'awar da gwamnatin Najeriya ta nuna na yin afuwa ga mayakan Boko Haram domin a kawo ƙarshen rikicin. To yau kan wannan batun muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun samu kira na farko daga jihar Sokoto. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Kabiru Abubakar Bulan Yaki, shagara local government Sokoto State tare da Najeriya.
Yau muna jin ka Malam Kabiru.
To gaskiya ina ji goyon bayan ainihin gwamnati da bisa sasanci da Boko Haram idan har za a samu haɗin kan su tsakanin da Allah. Sabida ba mamaki daga cikin su akwai bai gurbin Boko Haram. Duk dai ba wani abu ne wanda Boko Haram bayan rashin zaman lahiya da kuma tozata ainihin musulunci da musulunci da tanadi irin kisan gillan gare suka wa mutane babu baka san hawa baka san sauka ba a cikin muku masallaci ko kuma kasuwa ko kuma duk inda suka san mutane na iya yaduwa a zo a kashe mutane to ya kamata su ji tsoron Allah su dawo a zamna da su in wasu bukatoci gare su ita ma gwamnati ta sa tsoron Allah a zamna da su wanda yake idan an kace sasanci to a tabbatar da ba a taba su kuma ba su sake taba kowa wannan
Madalla mun gode Malam Kabiru bari mu je jihar Kaduna wane ne kallai
Assalamu alaikum warahmatullahi
Amin wa alaikum salam
Mahmud Lalo barka da yammaci
Yau barka da dare
Sunana Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
Yau muna jin ka Alhaji Musa
To alhamdulillah ni abin da nake so in tambaye su magana sulhu din da aka magana sulhu dai sulhu alkhairi ne to amma da wani bangare za a yi sulhu ita gwamnatin ya kamata ta tsaya ai magana ta gaskiya ne wanda aka tabbatar da su za su sulhu idan aka sulhu da waɗannan kaga waɗannan sun yi tunanin cewa za su daina kai hararen nan kaga to kuma an zo kuma daga baya ana jin kuma ana kai harare kaga akwai matsala in aka yi magana su ɗan Boko Haram su yi tsoron Allah tabbatar da cewa wannan magana sulhun da za a yi duka gaba ɗaya su haɗa kai a zo a sulhu da gwamnati domin a samu zaman lafiya amma magana ta gaskiya akwai matsaloli inda ba an haɗa kansu gaba ɗaya ba ba mun lalo ne muka fatan alkhairi ta shi lafiya Alhaji Musa Garo na gode
mu ma muna maka fatan alkhairi Alhaji Musa bari mu je jihar Yobe wane ne akan layi
Assalamu alaikum
Amin wa alaikum salam
muna tare da Buba Zam da Maturo
yau muna jin ka Buba
yawa ni ana warayin gaskiya ya kamata tunda har gwamnatin Najeriya ta bince za a yi sulhu da ƴan Boko Haram gaskiya mu muna goyon bayan a yi sulhu dan mu da muke tsakanin gurin da ake wannan yakin gaskiya mu muka san matsalar da muke ciki kuma abinda zaman lafiya bai kawo su ba gaskiya tashin hankali bai zai kawo ba kowa tsakanin gwamnati da Boko Haram a tsaya a zauna a cikin sulhu ai tsakani da Allah kawai mu samu zaman lafiya mu shi ne bukatar mu kuta shi lafiya daga Abubuwan Zam da Mato
to muna godiya bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Niger wane ne akan layi
eh salamu alaikum
amin wa alaikum salam
umma mala ali daga dogon ki a cikin jamhuriyar Niger
to muna jin kamar ali
to abinda an ra'ayi ya bisa ga dan Boko Haram da wanda ke kuce da yawa ya kamata in ba sasantawa cikin Najeriya a koma wata kasa a kire ƴan Boko Haram kin da waɗanda jami'ai na gwamnati na Najeriya a ce wata ƙasa in sasanta ta aksu a tayi a samu zaman lafiya a Najeriya a ce shekara tara ana ta kashe bayan Allah wannan ba su hawa ba san sabka ba kamu ni ga abin yahu ya fuskanci mana na gode mu da Amerika umma mallaka da gudu gunta ke horin Niger
to muna godiya bari mu saki komawa Najeriya a jihar Plateau wanne ne akan layi
Assalamu alaikum
amin wa alaikum salam
yawa daga labarawan zanne daga Filato zan Najeriya.
Yau muna jinka.
A gaskiya wannan ra'ayi na wannan abubuwan dan Allah ya kamata wai manyan masu jibran Allah su gyara ayyukan su abin da su alkhairi su san su amana.
To mun gode malam labaran daga Filato, bari mu je a jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
Yawa, to muna jin ka Ibrahim Alaramma.
To cikin magana ni a gani na sulhun nan yana da kyau matuƙa, saboda bisa lafiya la'akari da wannan abin da ya faru, ba wanda ya taɓa tunanin za a iya kwashe sama da shekara 8 ana fafatawa da waɗannan jama'an ba. Yanzu kuma ba a ma san zuwa wani lokaci ne in aka ci gaba da yakin za a ce an gama da su gabaki ɗaya. To ai sulhun ya fi da a dinga bannan a sashai kullum, ba mabumai suna tashi, jama'an da suke wannan gurin hankalinsu a tashi kullum. To aka yi sulhun ya fi da a ce ai an fara cin ƙarfinsu a ci gaba da yakansu, wannan ba bai dace ba, ba a kuma ma jama'an da suke wannan yankin adalci ba.
Gode Ibrahim Alaramma daga Kaduna, bari mu je Katsina. Wane ne kallai?
Hello, hello, assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum salam.
To mai magana Alhaji Lawal Karofi da ke nan Tsangama, ƙaramin hukumar Danja, jihar Katsina a Najeriya.
To muna jin ka Alhaji Lawal.
Kuma alhamdulillahi na ji maulidi, Allah ya kawo sa kaya. To gaskiya ni a nawa ra'ayin na matsayin ɗan Najeriya. To a gaskiya al'amari ne, ina goyon bayan a yanzu da waɗannan mutane don a samu zaman lafiya a ƙasa. Musamman idan muka duba zamu ga cewa ƙasa ba ta ci gaba idan babu zaman lafiya. Kuma ba daidai bane a ce ana zubar da ainihin jina na bin Adama ba gaira ba wata jadidi. Gaskiya wannan ba shi ne cigaban ƙasa ba.
Alhaji Lawan, me za ka ce dangane da ra'ayin da wasu suke bayyanawa cewa sun yi ɓarnar da bai kamata a ce an nemi sulhu da su ba?
Duk wanda yake cewa bai kamata a yi sulhu ba ra'ayin shi ne, amma idan mutum ya yi zuwa ɓangaren da ake wannan abubuwa na rikimar Boko Haram, to gaskiya mutane ke wannan ɓangaren abun tausayi ne, ya kamata a yi sulhu da su don a samu zaman lafiya a ƙasa. Kuma su ma su zama su kirkan walwala su zama 'yan Najeriya ne su ma. Amma musamman idan mutum ya ga cewa halin da suke ciki yanzu, musamman idan mutum ya je ainihin filin gurin 'yan gudun hijira na yanayin yadda suke, to dole ne hankalin shi dace, kuma dole ne ya tausaya.
To madalla, mun gode Alhaji Lawan, bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne kan layi?
Alhaji Atiku Musa Gorko.
Yawa, to muna jin ka Alhaji Atiku.
Muna farin ciki da wannan shiri da kuke yi, kuma ina goyon bayan a sulhun ta din tun da Allah ta'ala ma ya ce a yi sulhu tsammani za a samu rahama.
Muna jin ka Alhaji Atiku.
Kuma da haka ne ma na gode wa gwamnatin tarayya da suke ce za su sasanta din nan, abu ne mai kyau. Allah ya taimaki shugaban ƙasar mu da a yi wannan nasara a kan sulhu ta din nan.
To muna godiya Alhaji Atiku daga Nasarawa, bari mu je jihar Niger. Na kaman layin na jihar Niger da ya kira mu, ya katse lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne kan layi?
Captain Sule jinjirin zaɓe na garin Lamingan
cikin jihar Nasarawa. Muna jin ka Captain Sule.
Matukan idan wannan daidaituwan ɗin za a yi shi cikin tsoron Allah, yana da kyau gaskiya a sasanta. Domin yaki ba karamin abu nan ba ne, musamman irin wannan wadda ba gaba da gaba ke yin ta ba, yana da wuyan ya kare. Sai saboda haka a yi sulhu shi na mafi ala ra'ayina kenan. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, mun gode Captain Sula daga jihar Nasarawa. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Za mu sake komawa Kaduna. Wane ne kan layi?
Sunana Abdulkadir Baitaka Dagen Kauru.
Yau, muna jin ka Abdulkadir.
To wata ko ni gaskiya wannan sulhu da gwamnatin tarayya za ta yi, godiya muke fara da gaske sashen.
Hello.
Don haka gaskiya wanda suke cewa wannan sulhu ba alheri bane, to ra'ayin shi ne suke bayyanawa fi sabilillahi. Domin in kaga irin rayukan da ake hallakawa idan ƴaƴan su ne ko kuma wasu jikokin su, kaga ba za su ce kada sulhu ba. to saboda haka gaskiya muna godiya sashen Hausa na murya garka Allah saka da alheri sunana Abdulkadir daga Kadajin Kauru
mu ne da godiya Mallam Abdulkadir Barmuji can jihar Borno a Maiduguri wane ne kallai
assalamu alaikum baba gana ne daga Maiduguri
yau muna jinka Mallam baba gana
sulhu yana da kyau sulhu din in an ce sulhu ai an zauna an ce ga kaza ga kaza amma sulhu haka din zai kyau kuwa
muna jinka Mallam baba gana
hello
eh muna jinka
eh
muna jinka
eh sulhu din sai akwai wani dalili ko za su bar su ne su yi wa'azi su har yanzu ko ya haɗu kenan
eh menene ra'ayinka to eh me ra'ayinka dangane da hakan kana goyon bayan ai ko kana
eh ra'ayi na gaba da ya din yana da kyau amma kuma maganar sulhu din a sai da su tuba sun bari tukun za a ke sulhu
to madalla
ba tuba haka eh
ne to madalla mun gode a Mallam Baba Gana daga Maiduguri jihar Borno muna godiya kwarai da haka muka kawo karshen daukan wayoyin ku yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
Zamu koma labarin wasannin mu na ranar yau da kofin shugaban kasar jamhuriyar Niger na kokowar gargajiya inda ɗan kokowa 15 da su kasance tsaye a wasan takobi na ƙasa da yawaka na birnin Zandar a ƙarshen karon jiha da jiha su ne aka saki hadawa a birnin Yamai domin halartar wannan kumbala ta bana ta kofin shugaban kasar an yi karon ƙarshe ne tsakanin Murtala Garba na Gwasale na Maradi da Isaka Isaka na Doso inda Isaka Isaka ne yayi nasara bayan da hankade Murtala Garba na Gwasale wanda ya zaka na uku a wannan kwambalar ta bana shine Abdulsalam na jihar Tawa sai Umar Bindigau na Maradi a matsayin na hudu idan muka leka a ci gaba da wasannin kwallon kafa a teburin league an Artal ta jamhuriyar Niger mako na 14 an buga a yammacin wani yau tsakanin AS Fan ta birnin Yamai da Sahel Sporting Club ta Yamai gabanin wannan karawar ta yau AS Suni Dep ke kan gaba da maki 35 sai AS Fan ta biyu da maki 31 ASGN tana matsayin ta uku da maki 27 Sahel Sporting Club ta Yamai tana matsayin ta hudu da maki 24 sai Akoka na ta Arlet jihar Agadez matsayin ta biyar da maki 22 AS Nijelek ta Yamai tana ta shida da maki 27 Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 18 AS Police ta takwas da maki 17 ta tara ita ce AS Duan da maki 16 sai ta 10 Irana Football Club ta Arlet Agadez da maki 15 ta 11 Racing ta Yamai da maki 15 ta 12 GS Tawa da maki 15 ta 13 Olympic Football Club ta Yamai da maki 13 ta 14 Jangorzo ta Maradi da maki 11 ta 15 ita ce Espoir ta Zandar da maki 11 yanan ta 16 Kutal Antan ta Doso da maki 8 a neman shiga wasannin kwallon kafa na nahiyar Afrika na matasa yan kasa da shekaru 20 da jamhuriyar Niger za ta karbi bakunci a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu kasar Benin ta kai ga mataki na gaba bayan janyewar kasar Liberia Algeria ta karkare kasar Tunisia da ci 3-1 sai Mauritania da ta yi nasara 2-2 gaban kasar Morocco Uganda ta shahe Sudan ta kudu da ci 5-1 yayin da Tanzania da Republic Democratic Congo aka yi banza da banza Seychelles da Mozambique banza da banza Malawi da Swaziland banza da banza Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Yanzu kuma ga shirin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A yunkurin rage dalilan da ke rura wutar yakin basasa a kasar Sudan ta Kudu, ma'aikatar cinikayya ta kasar Amurka ta sanya bukatun lasisi ga kamfanoni 15 da ke da alaka da man fetur wanda kudaden shigarsu suke taimakawa wajen kawo rikicin da ke faruwa a Sudan ta Kudu. Wannan yana nufin daga yanzu duk kada za su fita ko za a ƙara fita da su daga Amurka ko waɗanda za a ɗauka daga kamfanin nan ko zuwa wurin su sai sun zama suna da lasisin fitar da su ƙasar.
A cewar Bankin Duniya, kasar Sudan ta kudu ce kasar da tafi kowace kasa dogaro da man fetur a duniya. Ganin duk wasu kudaden da take samu na shiga, kusan kashi 60 na cinikayyar ta cikin gida, ta dogara ne daga kudaden da take samu daga man fetur. Shi yasa Amurka ke son toshe waɗannan hanyoyin samun kudaden, wani matsayi ne na kawo ƙarshen yakin basasar kasar da ya dauki shekara 5 ana yi da wahalhalun da ya haifar ga al'ummar kasar. A cikin watan Disambar shekarar 2013, kasa da wata 18 da bayyana samun yancin kansu daga Sudan. Rikicin mulki tsakanin shugaban kasar Salva Kiir da mataimakinsa Riek Machar ya koma yakin basasa. Wannan rikici ya yi sanadiyar asarar rayukan dubatar jama'a da lalacewar tattalin arziki, cin zarafin dan adam, yunwa da rashin abinci mai gina jiki. Kashi 1/3 na yawan jama'ar kasar baki dayanta sun rasa mahallansu a dalilin rikicin. Fiye da miliyan 2 sun gudu zuwa kasashen da ke makwabtaka da tasu kasar. Kamfanonin 15 da abin ya shafa sun hada da ma'aikatar karafa da man fetur ta Sudan ta Kudu, da kamfanin man fetur na Nile da gwamnatin kasar, da kamfanin mai na Dar, Yayek, Greater Pioneer da kamfanin Juba da kuma kamfanin Sud. Waɗannan kamfanoni da aka lissafa suna zaman tushen samun makudan kudaden shigar ga kasar Sudan ta Kudu, a cewar wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert. Ta ce abun bakin ciki ga gwamnatin Sudan ta Kudu da sauran jami'anta azzalumai suna amfani da waɗannan kudaden wajen soma makamai da ba'an banga kuɗi don kawo rikici, rashin tsaro da janyo barazana ga zaman lafiya a Sudan ta Kudu, maimakon su taimaka wajen samar da kwanciyar hankali da biyan bukatun samun abinci na jama'ar Sudan ta Kudu. Gwamnatin Sudan ta Kudu za ta iya taka rawar da tafi wannan, a cewar Heather Nauert. A matsayinta na kasar da tafi kowa taimakawa kasar Sudan ta Kudu, kasar Amurka na alfahari da taimakon agaji da muhimman taimako da take baiwa kasar. Kasar Sudan ta Kudu bai kamata ta yi wasa da wannan karamci ba, ya kamata ta dauki kokarin matakan ganin ta biya ma dukkanin 'yan kasar bukatunsu. Wannan shine sharhin Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Talata cewa zai soke wata yarjejeniya tsakanin kasarsa da ofishin da ke kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yarjejeniyar maida dubban 'yan gudun hijira daga nahiyar Afirka zuwa wasu ƙasashen yammacin duniya. Jiya Litinin ne Netanyahu ya fara sanar da kulle yarjejeniyar, amma 'yan sawo'i kaɗan kuma ya ce ya dakatar da ita. A yau Talata ya faɗi cewa bayan ya ji ƙorafe-ƙorafen jama'a tare da sake duba yanayin abubuwa, shi ya sa ya soke yarjejeniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Talata cewa yana shirin tura sojojin Amurka su je su tabbatar da tsaro a kan iyakar ƙasar da Mexico don su daƙile kwararar baƙin haure zuwa cikin Amurka. Da yake magana a lokacin wata liyafar cin abincin rana a fadar White House da shugabannin ƙasashen yankin Baltic, Trump ya ce bayan tattaunawa da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis, Amurka za ta ɗauki matakan soja har sai an gina ganuwa an kuma samu cikakken tsaro. Ya kuma ce za mu dinga kare iyakar ƙasarmu da sojoji, wannan shine babban matakin da za mu ɗauka. A yayin da rikicin cinikayya tsakanin Amurka da China ke ƙara zafi, ƙasashen biyu na maganganu masu zafi, amma kuma a lokaci guda suna ba da tabbacin cewa komai zai daidaita.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya saka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji sabon aikinmu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 6 na safe kenan agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Kamar ko da yaushe idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin
Maryam Dauda
da Julie Leathers Gresham da kuma Carl Stalin da suka taimaka wajen hada wannan shiri, Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC, salamu alaikum.